A ranar 28 ga watan Janairun nan ne kasashen Niger, Mali da Burkina Faso suka ayyana ficewarsu daga gamayyar kungiyar raya kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS. A cikin wata sanarwa da kungiyar ECOWAS ta fitar yau, sanarwar ta ce kungiyar ta ECOWAS ta amince da ficewar kasashen uku kamar yadda dokar kungiyar ta tanadar. Kazalika sanarwar ta ce har yanzu ƴan kasashen uku da suka fice daga kungiyar za su iya ci gaba da amfani da fasfon kungiyar mai alamar ECOWAS ko kuma sai da yawo. Sanarwar ta kara da cewa ficewar kasashen uku ba zai shafi alakar kasuwanci da kuma zirga-zirga a tsakaninsu ba. A hirarsa da muryar Amurka, ambasada Hassan Jika Harɗo, tsohon jakadan Najeriya a Trinidad da kuma Tobago, ya bayyana cewa ficewar kasashen uku daga kungiyar ta ECOWAS ba zai shafi hulɗar tsaro tsakaninsu da sauran takwarorinsu da ke cikin kungiyar ta ECOWAS ba.
Da nake so mutane su lura da shi, wato harkan zaman lafiya ko kuna cikin kungiya daya ko ba kungiya daya ba, dole ne ku sami hadaka tsakaninku, saboda ba wanda yake bukatan a tada kayan baya a kasarsa. Duk wanda yake bukatan zaman lafiya kuma to dole a hada kai, ko da ma babu wannan kungiyar din, to akwai kungiyar kasashe da ba su da ba su cikin kungiyoyi, amma duk da haka akwai hadin kai saboda yaki da ta'addanci da irin abubuwan da suke faruwa din nan. So wannan ba zai shafi wannan ba, ba zai hana kuma sojojin hadaka saboda yakan dan tada zaune tsaye.
Dr. Nasir Mai Nasara, manazarcin tattalin arziki ne a Jami'ar Tarayya ta Usmanu Danfodio da ke jihar Sokoto, ya shaida cewa amincewa da ficewar kasashen Niger, Mali da Burkina Faso da kungiyar ECOWAS sai ka iya shafar hada-hadar kasuwanci tsakaninsu, wanda hakan ka iya jawo koma baya ga tattalin arzikin kasashen da suka fice.
Kamar hasashen masana, kasashen da suka fita kamar za su dan fi shiga matsala, domin akwai dalilai kamar guda uku ko hudu. Dalili na farko shine kasashen da suka fita kasashe ne wanda suke kan tudu, wanda ake cewa landlocked countries, ba inda suka yi iyaka da ruwa. Sannan kuma akwai abubuwan da ya shafi ainihin dogara da juna wajen sha'anin kasuwanci, akwai wannan shi ma kanshi zai samu matsala. Aka samu matsala ta ainihin safarar kayayyaki daga wannan kasashe tsakanin kasashe ECOWAS da su, so ana ganin nan ma za su samu matsala.
Kungiyar ECOWAS dai ta ce har yanzu kofofinta a buɗe suke domin sasanci ga kasashen uku da suka bar ta. Ruqayyah Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.